المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كوانا وطا أشرنغ وطنبيو شكرا تدبو دير داري حدود تلاتين دا تقوس هجرية واندكما شيني داتي دا أشرنغ وطنشاء ديا شكرا تدبو بيو دا قوم الشاشدة الاساف توراوا منا درسين داري دا تقوس أجين وانا اللتافي مي البركة نا أحكام الجنائز وبدأها na Sheikh Nasiruddinul Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Us-Sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria idan yan uwa za su yi tunawa insha Allah ta'ala yau zamu yi magana ne akan hukuncin tafiya da takalmi a cikin makabarta ko kace hukuncin saka takalmi a cikin makabarta ko kace hukuncin shiga makabarta da takalmi haka ne ko matsala ta 123 kenan akwai maganganu masu yawa da kuma maganganu masu zafi kwarai da gaske da jidali da akai tai akan wannan matsala din so zamu bi abin insha Allah dalla dalla dan mu fitar da mecece magana da tafi inganci a ciki ما لا يمشي ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين وبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلاني فقال يا صاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وقد مضى بتمامه في المسألة 88 قال الحافظ في الفتح والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وهو حديث صحيح وقال الطحاوي يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى قلت وهذا الاحتمال بعيد بل جزم ابن حزم ببطلانه وأنه من التقول على الله والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي في المسألة وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها وقد شرح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن ونقل عن الإمام أحمد أنه قال حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث فقال أبو داود في مسائله رأيت أحمد إذا تابع الجنازة فقرب من المقابر خلعا عليه وكذا في الإلل طبع بيروت فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة تو مال ألباني ياكا ومسألة تريد أشرن دهدو أشكل تابنشي إتشي مسألة saka takalmi ayi tafiya da shi a cikin makabarta kar ku manta wannan matsala ce da ta shafe mu gaba daya haka ne abu ne da ana yi wata kila yau ma wani ya je makabarta kuma ya sa takalmi Allah ya kawo mu lokacin da yanzu idan ma ka shiga makabarta ka cire takalmin ka ma sai an ta kallon ka ana ganin kamar me haka kamar ka zo da wani abu sabo ko na makamancin wannan to sai mu saurari me malamai suka faɗa me ilimi ya faɗa dangane da hukuncin tafiya da takalmi a cikin makabarta Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa wala yamshi fi quburil muslimina fi na alaihi bai halatta mutun yayi tafiya da takalman sa ba a cikin makabarta ta musulmi kula baina qausain yace makabarta ta musulmi in dai makabartar ta musulmi ne bai halatta kai tafiya da takalmi a ciki ba sai ka cire takalminka ba da kai ya fada ba akwai hadisin bashir ibn al-khassasiya hadisin waye bashir ibn al-khassasiya yace wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce mai tsawo muka yi kaza har sai da yazo shudewa ya shiga cikin makabarta ta musulmi ata ala quburil muslimina yana cikin tafiya sai ya hango wani hanad minhu nazara sai ya hango wani ya dan daga kai fa idha huwa bi rajulin yamshi bainal quburi alayhi na'lani sai ga wani mutum yana tafiya a tsakanin kaburruka da takalma guda biyu a kafarsa daga nesa annabi ya masa magana yace ya sahibas sabtayyataini ya ma'abucin wannan takalma da aka yi su daga garin Sabt wani gari ne Sabt a Yemen kamar yadda wasu malaman suka ce kirar garin ne sai ake cewa Sabtiyataini to ka jefar ka cire takalmanka ba a tafiya da takalmi a cikin makabarta ya duba ya gani shi wannan mutumin yana gani ya gane annabi ne yake masa magana sai ya maza ya cire takalmansa farama bihi ma yayi mai jifa da su irin cewa ya aikata babban laifi ya shiga makabarta da takalmi yanzu a nan gurin ga manzon Allah ya ga wani mutum da takalma a kafarsa ya tsawatar masa ya ce ya cire takalminsa ba a tafiya da takalmi a makabarta kuma shi mutumin ya cire takalmin wannan hadisin ashabu sunan suka rawaito shi Abu Dawud da Tirmizi Nasa'i Ibn Majah kuma mun karanta hadisin a matsala ta 88 Hafiz Ibn Hajar da yazo sharhin hadisin yace wal hadithu yadullu ala karahati al mashi bainal quburi bin ni'al hadisin yana nuna mana rashin halaccin tafiya a cikin makabarta da takalmi yace amma Ibn Hazm yazo da bakon zance da yace haramun ne a tafi a saka takalmi a cikin makabarta amma sai in takalman da aka yi su ne a garin Sabt din nan da muka faɗa duna gairi ha banda su duk wani takalmi in dai ba kirar wannan Sabt din bane to ya halatta a tafi da shi a cikin makabarta inji Ibn Hazm me dalili yace hadisin da annabi yayi hani akan a saka takalmi ayi tafiya da takalmi a cikin makabarta takalmin irin nakirar garin kaza ne Ibn Hazm ka san az-zahiri ake ce da shi dan bin zahirin nassi ne yace to duk takalmin da ba daga wannan garin aka yi shi ba to shi ba haramu bane a tafiya da shi a cikin makabarta. To sai shi Hafiz Ibn Hajar yace wa hada wa huwa jumudun shadid, wannan magana akwai ke kasa matuka. Yaya annabi ya hana asa takalmi dan an samu dacewa mai takalmin irin na sabt ne kawai, wani zai ce in ba irin wannan takalman ba shi ake nufi ba, yace wannan akwai tsanantawa a ciki. Kenan Hafiz yana nuna cewa kowane takalmi ne. To ba mamaki ka ji wasu daga cikin malamai suna hana ko suna halatta saka takalmin a cikin makabarta, ba mamaki sun yi riko ne da wannan ra'ayin na Ibn Hazm cewa ai sai in takalmin da a wannan gari na sabt din ne aka yi shi. To amma kada ka manta ka ji abinda aka faɗa dangane da wannan ra'ayi na Ibn Hazm, ko da zaka yi riko da shi. Hafiz Ibn Hajar ya ce wannan akwai jumudi a ciki, akwai wani irin ra'ayi na riƙau a ciki. Yaya za a keɓance takalmin nan alhali annabi bai keɓance shi ba? Wa amma qaulul khattabi, amma maganar Imamul Khattabi a ƙarƙashin wannan hadisin da yake cewa ai wannan hanin ma ai amma hana a saka takalmi ne a cikin makabarta saboda maganin girman kai ne, kamar nau'i ne na takabburanci da girman kai, ka zo kana yawo da takalmi a cikin makabarta. Yaya mutane suna kwance sun mutu, Allahu alam da irin halin da suke ciki, maimakon kai musu addu'a ka girmama su ka zo kana tsallaka su kana yawo a kansu da takalmi, wannan yana nuna kana da girman kai. A ra'ayin Imamul Khattabi duk wanda ya shiga makabarta da takalmi in ba da girman kai bane ba to babu komai, shi ma kaga ya dauki wani layi. Na biyu, Albani yace wannan maganar an biyo ta an mata raddi da cewa ai Abdullahi dan Umar ai ya kasance yana sa takalma irin na sabt din nan, kenan ba wai matsala ce ta girman kai ba, da sa wannan takalmin nau'i ne na girman kai to da Abdullahi dan Umar bai sa ba. Kuma yana cewa ma kana annabiyu, inna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha, annabi ma yana sa takalma na sabt din nan. Kaga magana cewa me yasa su girman kai ne yake da shi, shi yasa annabi yace ya cire, kaga babu hadisi ne sahihi. Imamu Dahawi shi kuma yace wannan hani na wannan mutumi da aka ce ya cire takalmin sa a cikin wannan hadisi ai ku ne ba ku gane ba, ai akwai kazanta ne a cikin takalmin, najasa ce a takalmin. Sai annabi ya ga bai kamata a yawo da najasa a makabarta kuma a takalmin da yake akwai wannan datti da kazanta a ciki ba, sai yasa ya ce a cire. Kenan a ra'ayin Imam Tahawi duk wanda yake takalmin sa babu najasa a jiki ya halatta ya shiga da shi makabarta. Kaji wannan yace faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi ma lam yara fihima adan, ai annabi yana yin sallah da takalman sa ma in dai bai ga kazanta a ciki ba, yace to tunda ana yin sallah da takalmi ma a hana kuma a shiga makabarta da takalmi. Albani yace wa hada al-ihtimalu ba'idun, wannan ihtimali wannan ra'ayi wannan magana da aka faɗa magana ce mai nisa, ba haka bane? Kai Ibn Hazm ma yace wannan maganar ma ɓatacciya ne, kaga fa shi ma fa ba kyale shi ba, amma ya tsallako kuma ya bata maganar wani. Yace Ibn Hazm kenan, ka san akwai yaji, Ibn Hazm akwai yaji akwai zafi, yace duk wanda ya wannan maganar wai dan saboda najasa ne a jikin takalmin aka ce cire qaulun ne ala Allah bila ilmin, ana yi wa Allah ne yankar zance ake wa Allah ba tare da ilimi ba. Wal aqrab anna an-nahya min bab ihtiram al-mauta, abinda yafi komai kusanci da bayani akan wace illa tasa aka hana a saka takalmi a makabarta, shine an faɗi wannan maganar ne dan a girmama mamata. Yanzu a nan gurin kaga a raye muke, yana daga cikin girmama mu, ba za ka zo kana tsallaka mana takalma ba, haka ne? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa kamar yanda za ku girmama rayayyu, haka kuma aka lazimta muku ku girmama matattu. Idan har kun yadda ba ladabi ba ne, kuma bai kamata ba, ka zo ka tarar da mutane suna zaune ko suna kwance kana tsallaka su da takalmi, wannan rashin kyauta ne ko? To haka bai kamata ba, makabarta da bayin Allah suke kwance musulmi, ka zo kana ƙetara su da takalma. Mun sani ko ƴan uwa suna tare da ni, don Allah kada mutum ya ji wani abu ko ya ɗauki wani ra'ayi saboda wani abun da ya saba yanayi, kawai ka tsaya ka nemi ina gaskiya take a cikin wannan magana. Akwai wani shakka akan cewa wannan hadisi annabi ya yi hani a sa takalmi ne a makabarta dan a girmama mamatan, a tsare mutuncinsu? Akwai wani nau'i na shakka ko akwai wani abun da wani yake ganin za a iya cewa ba dan haka ba ne? Idan ba ku fahimce ni ba, a al'adarmu a ɗabi'armu yanzu, shin ya kamata ya dace a zo a rinka tsallaka mutane da takalmi? Ha? Bai dace ba ko? To, kun san annabi ya ce ana tsare mutuncin mamaci shi ma ko kamar yadda ake tsare mutuncin raye? To, ku ɗauki wannan ku ajiye shi. Me yasa muke zuwa muna haura kaburrukan mutane da takalma? Idan makabarta akwai kaya, wannan hukuncin daban, kana da larura za ka iya sa takalminka. Idan makabarta akwai wani wata kazanta da zai iya cutar da kai, za ka iya sa takalminka. Idan mutum yana da larura irin allergy din nan da ake faɗa, mutumin da yana tasirantuwa da kyama, da zarar ya shiga cikin ciyawa ba takalmi ko wurin ya ga babu abin nan zai iya kamuwa da wani ciwo, to kaga yana da uzuri. Amma akwai makabartan da aka ci gaba ma har interlock ake yi a ciki, ana interlocking din su yanda duk hanyar da mutane suke bi ana interlocking, banda mu dai namu makabartunmu na nan kam har yanzu masu kudinmu ba su farga da wannan aikin alherin ba. Amma in ana so a tsare darajar makabarta, a tsare daraja da kimar waɗanda suke kwanci a cikinsu, akwai babanka da kakanka, a cikinsu akwai malaminka, yana da kyau ko dai gwamnati ko masu hannu da shuni a rinka yin tsari wajen binne mamata, ko yayane ne a rinka fitar da yar hanya da za a rinka zuwa ziyara, saboda za a ga an munne mutum dubu a nan daga nan har zuwa can ƙarshe, amma ba hanya, dole sai ka yi ta tsallaka kabari. Shi kansa tsallaka kabarin wani abu ne mai zaman kansa, da tattaka kabari akwai wanda kan kabarin yake takawa. Da yawa mutanenmu saboda ba a da tsarin binne mamata a cikin makabartu, idan an je kowa yana ganin sai ya je gindin kabarin ya ga me ake yi. So wallahi idan kun lura da yawa daga cikin mutane a kan kabari suke tsayawa. Yanzu akwai mutunci a kan wannan a ce mutum yana kwance ka taka shi ka tsaya a kan shi, kawai shi kenan laifinsa don ya mutu ka hau kansa? Wani ma zuwa yake naɗi babban rigansa ya zauna a kan kabarin, ba a yi, haram ne duka wannan. Amma yau waye za ka yi wa magana a kan wannan? Kai kanka idan ka yi magana ka zama abu bako, wani zai ce ma malam tuya za a yi? Yanzu da cijinka yana kwance za ka iya za ka zauna a kan shi? Za ka iya hawa kansa ka taka, ko a cikin akwati aka sa shi za ka taka shi ka tsaya? To me yasa mutanenmu ba sa mutunta makabartu idan sun je wuraren binne mutane? yanzu wannan abu yana bukata sai an yi mutane wa'azi cewa kasi kuma da wata dabi'a da muke da shi idan an je binne mamaci in aka tona mamaci musamman a makabartun mu da sun ciccika an yi tono an debo kasa an dora akan kabarin wani idan aka zo binne wancan din shi saban sai an zuba kasar sa sannan a rinka kwarfacewa kabarin wani kuma shi a deba duk amaka wani bana wancan tsoho ne wannan sabo ne haka ake yi sai kaji ana jama'a wancan fa wani kabari ne to ya za a yi kaza kaza sai ga ana debe kasar sa ana zuba wani duka wadannan abubuwa kurakurai ne da mu muke aikata su yau da gobe ko ga mutum yana sauri sai ya je inda ake binne mamacin ya ta tattaka kabari wani ya taka kafarsa ta burma ba daidai ba ne kun faffasa kaburukan mutane saboda za ku je ku binne dan uwanku kun bude wa gafiya hanya ka ga gafiya tana shiga cikin kabari tana tono tana cin naman mutum ko tana jawo kashin mutum da yawa makabartun nan namu a cike suke da gafiyoyi kuma wallahi namu mutane suke ci me ya faru saboda ba maintenance ba a kula da makabartun ko kuma waɗanda suke zuwa binne mamatan ba sa tsare mutuncin makabartun sannan gwamnati ta yi watsi ta watsa kashin harkar makabartu ba a musu wani tsari kasuwa ana mata tsari wurin zubar da bola ana yin tsari sai a je a sa wata mota ko a ce ga inda ake so a je bola wane ne ana mai tsari amma makabartu in an samu filin kawai kowa zuwa yake je binne da ga dama wanda ya kamata a bada wani format ma'aikatan nan a dauke su masu aikin makabarta wajibi ne tilas ne dole ne gwamnati ta dauke su aiki dan ku aiki suke ma al'umma mutumin da zai je tona makabarin ka ya kai commissioner mutumin da zai tona kabarin ka ya binne ka ya kai gwamna mutumin da zai je tona makabari ya kai babban alhaji a ce bai da albashi a basu zo suna tonan kabari an basu da ta annabi sai an gama tona kabarin sun gama wahala sun yi gumi ba rigar kirki ba abincin kirki ba kaza ba kaza ba kaza ku zo ku binne mamacin ku sai ka ji mai tonan kabari ya ce jama'a ina da jawabi jama'a ya kamata a ji tsoron Allah a rinka tunawa da muhimmancin sadaka a gabana an yi wannan a rinka tunawa da sadaka saboda ba kuwa ba su sadaka an maida abun al'ada ne aiki ne na kyauta in ya yi saboda Allah to digar ma da zai tona sai dai ya ce nemo ta in ta dusashe shi zai je ya watsa ta wallahi wannan kuskure ne babu mutumin da bai san kimar kansa da darajar kansa bayan ya mutu ba irin maushe kuma bai yi wa kansa tanadin mutunci bayan ya mutu ba kuna kashe kuɗi kuna gina gidaje masu tsada kuna kashe kuɗi kuna sayan filaye na miliyoyi kuna ɗaurewa kuna rufewa amma ba za ku iya kashe kuɗi ku gyara makabartun da ake binne iyayenku ake binne malamanku ake binne danginku ake binne ku kanku ba kana nan ka fi kowa kuɗi a garinku amma baka san ai wani rami za a je a binne ka ba baka kuma taba tunanin ka gyara wurin da an ka mutu za a binne ka ba ko a wasu su ci alfarmar ka ba wani ya je ya gyara wani kurkuku saboda an taba zuwa an daure shi a wurin ka ji ba an taba zuwa an daure shi a kurkukun saboda kai je renovating kurkukun ya gyara shi ga inda za a daure shi har abada bai san ranar da zai tashi ba amma bai yi tunani ya zai gyara shi ba ana abin da nake kira ya kamata mu gyara makabartun mu kaga makabarta iya ganin ka fadi da fili amma akwai kabarin da ba za ka iya zuwa gurin sa ba sai ka tattaka kabarruka saboda ba hanya kenan yana da kyau a fidda hanyoyi a ciki idan an samu kwararru waɗanda suke aiki a makabartan za su iya fidda hanyoyin ba sai sun mike ba a yi zuba musu interlocking gaba ɗaya a interlocking ɗinsu ta yadda kana da access kowane makabari za ka iya zuwa haka ake yi ba kuna zuwa makabartar bakiya ba a madina ba kuna gani ba tun lokacin annabi ake binne mutane a wannan makabarta har yau ba ta cika ba saboda suna da tsari duk an saka interlock inda za ka je ka yi ziyara in kabarinka yana nesa za ka iya hango shi ka je ka yi ziyara ka cire takalmin ka dan tsallaka gefe gefe gaje kai amma mu babu tattaka kabarurka yake nabi kuma ana samun rubtawar kabari dadewa yau da gobe kasar da aka dubga masa din ruwan sama ya buge shi kasa ta yi kasa kasa tana girgiza ita da kanta ai dama tana motsawa to sai kaga in ya debi shekaru sai kabari ya rubta wani wallahi sun ka leka ma zaka hango kasusuwan sa gashi a ciki kasar ta rubta tukwanan suna iya fashewa itacen da aka sa gara tana iya cinye shi akwai bukatar gwamnati ta rinka sayan kasa ta musamman ta ciko an dauki nauyi waɗannan mutane ana ba su albashi lokaci lokaci suna zagayawa suna mutunta mutane idan mutun ya dade ya rubta sai aje a debi kasa abun ne amma ana yi din yanzu ba wai ba ai ba a wasu kaburukan amma daidai kun mutane ne wanda ya dan ji zunubin sa ya masa yawa sai ya je sai tribiyo a makabarta ya je ya zuba yana neman Allah ya yafe mai zunubin sa abun ne yan uwansa da shi amma ba gwamnati ce take yi ba wanda ya kamata a ce ta yi a dauke su a ba su aiki Allah ya sa wannan zancen nawa ya shiga kunnan wanda ya kamata su ji wannan zancen masu aikin kabarin nan sun cancanta a sa musu albashi ku kuma da kuke zuwa kun san ba a ba su albashi to ba wai kawai ka je ka ba su aikin taunan kabari baka ba su komai ba yana da kyau a dan samu abu na mutunci a ba su ba laifi bane in an dauka a cikin kudin mamacin an biya an tona mai kabarin da zai kwanta ba laifi bane likafanin ma da za a nade shi in babu kudi aka dauki daga cikin kudin sa akai amma aje a ba su su yi tono sai an zo an tafi kaga sai su zabi alhaji wanda suka ga yana da yar babban riga sai su bi shi na taba zuwa wata makabarta da yar babban riga ta wata rana wallahi kuwa ni mutuwar abin nan an gayyace ni a matsayina na je na abin nan nayi sallah wa gawa mun rakata mun je mun dan yau azi an gama ana gamawa kowa ya abin nan masu tonan kabari sai suka biyo ni nace kun ga ni fa limami ne wazi na zo yi gurbe to ai gaskiya ne ai nan da nan nace ko kuma ta kuskure irin fitan safa din nan ne ko ko babu aljihuna ni ma ina kwance da safa aka ce mun an yi mutuwan nan a zo a fito na fito na na kuskure na dauko babban riga mai dan haske haske da na sani ai da tafi qara'u zan sako nace ina dangin mamacin nan sai aka ce ga sun yi nace ku zo kaga wannan ya nuna an musu tonan basu biya ba kenan basu ba da wani abu na mutunci ba to wannan dan Allah kima ce dan Allah yan uwana wannan abu ni yana damuna shi yasa na dan tsaya a nan gurin na isar da wannan sakon mu mutunta su jami'ai na gwamnati in kun ji ni ku ji tsoron Allah ku sa albashi mai tsoka wa masu tonan kabari ku ji tsoron Allah ku yi wani tsari na musamman a gyara makabartun nan namu a mutunta su saboda security da matsafa da suke damun makabartunmu a sa wuta manya-manyan security light nan da ake sa a titi a sa a makabartu saboda security larura ce dole ne ana zuwa ana tone mana mamatanmu ana zuwa akwai masu tsafi matsafa suna zuwa suna bin makabartu suna tonewa suna daukan part na mutane mutum ya mutu a je a farke shi a dauki hantarsa me wannan mutum ya mutu a je a yanki gaban shi galiban sababbin kaburruka suke yi wa wanda mutum bai gama lalacewa ko rube ba kuma sabon kabari ne in sun tone sun yi sun mai da kasar ba ganewa za a yi ba da tsakar dare suke akwai yaron da ni da kaina yazo yake ga mu dalibinmu ne wata ran muna karatu Allah ya fahimtar da shi yana harkar bokancin nan yace mallam naji karatu amma ina ga ya maka ban san sau nawa naje makabartu a garin nan nake zuwa in shige su karfe 2 karfe 3 ba mun sha karaskiya da masu gadi wasu su ganni su gudu su dauka aljani ne wasu su yi karfin hali su jefe ni nima in jefe su yace haka muke zuwa mu je mu samu sabon kabari mu tone mu yanki wani abu nace yanzu zaka iya ka samu mamaci ce kwarai kuwa ni da shi yake ga mu yaron nan har takardun bokancin ya bani ina nan da su na rubuta na ajiye yace ga abin da suke kuma yaro ne karami wallahi yanzu da akwai gate mai kyau ku duba yanzu irin makabartar bakiya din yadda aka kewaye ta doguwar katanga aka sa karafuna da gate babba da masu gadi amma mu makabartun mu fa da gudu zaka tsallake katangar mema katangar kenan yanzu zaka ji dadi baban ka ya mutu aje a tone shi a yanki jikin shi zaka ji dadi mahaifiyarka ta rasu aje a yanki wani bangare a jikin ta yara jarirai kan daman ba a magana su an fi ma diban su haka ake yi haka ake yi so kaga wannan akwai bukatar wato gwamnati ta intervening ta shiga dan ita za ta iya yi a dau masu gadi a sa wuta sosai kowa a ganshi sannan kuma a samar da kayan aiki wadatattun tebura wadatattun digogi da itatuwa kuma a ita shuka bishiyoyi da ake da bukatar a ciri ganyen su dan yi wa mamata gata a inda aka ci gaba muna nan muna fatan Allah ya taimake mu zamu yi shi insha Allah ko a garin nan ko a wani wuri gida ake yi musamman na wankan gawa ko a makabartar ko a anguwa gida ne babba ake gina shi ayi training daliban ilimi matasa a koya musu ya ake wankan gawa a shari'a a samu katon tanki na ruwa ina fadin tunanin ne ko wani zai karbe shi Allah ya taimake shi yayi a garin su ko a makabartar garin su ko a anguwar su yanzu duk Makka da Madina idan ka je a kasar Saudiya ba wanda idan an masa mutuwa yake wanke gawarsa ba ruwanka da wannan ana maka mutuwa akwai inda zaka kai ayi wa gawanka wanka a sa mata likafani a fesa mata turare a gyara ta kafin a kai ta ku zo ku dauki gawar ku in za ku yi mata addu'a ku yi mata in makabarta za ku wuce da ita ku wuce da ita haka suke yi gida ne musamman gwamnati ta ware aka dauki ma'aikata aka kawo sabulai turare likafani bandir 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 ga dakuna 1 2 3 4 a jere an yi tsari tebura masu kyau na karfe yanda ake wanke mutum aka yi shi ma mai abun irin jadin nan idan an gama da shi dan a tura shi nan guri mai tsafta mai kyau haka ake yi ga likafani arate arate na mata daban na maza daban masu wanke mata da mun masu wanke maza daban so da an maka mutuwa a unguwar ku abinda kawai zaka yi zaka je ne ka samu wannan gida sai ka je ka mika sai ka kai kyauta fi sabilillah a gyara maka mamacin ka a bisa ilimi ba sai ka zo kana wahala kana neman wa zai wanke wa mamacin ka ba ko ka je ka dauko wani wanda ka dauka mai addini ne ya iya shi ma bai iya ba ya ta maka huka akan gawarka amma ba mu da shi a kasan nan ba mu da shi to ina kira ga masu hali da gwamnatoci a samar da wannan akwai inda ake a makabartar a makabartar sai a yanki wani katon wuri babba gida ne sosai a tona rijiya bohol a sa wuta da generator da komai da manya-manyan freezer freezer irin wanda ake ajiye mamaci din nan idan ya mutu ko da wata larura ta sa ba za a wanke shi da wuri ba ana bincike duk suna da shi manya-manyan dakuna da ake sa mutum ya kankara ta rike shi to sai a gina shi a makabartar duk wanda aka yi masa mutuwa kullum zai iya zuwa ya dauki gawar ya kai ta a wanke ta a gyara ta sai ya dauko ta ya kawo ta unguwa ko wani masallaci a masallaci shikenan aje abu ne dan Allah nan bai da dadi yana da dadi abu ne mai kyau to amma saboda mu kullun rayuwar mu ba ma tunanin ya zamu kyautata mutuwar mu mu abinda muka damu mu kyautata rayuwar mu gina gida mai kyau ka hawo mota mai kyau ka auri mata mai kyau kai abinda kaga dama kai mu'amalaka amma baka tunanin idan ka mutu ya za a yi da kai anan na gaya muku a karatu ina fada ina da damemetawa mutun ne mai kudi attajiri mai mutunci da daraja ya mutu za a yi masa wanka ƴaƴansa suka hana a masa wanka a falon suka ce a za a bata carpet din ina za a kace a kai shi tsakar gida inda ake wanke wanke wallahi inda ake wanke wanke ake wa yara tsarki anan aka baje shi kawai suka watsa masa ruwa a can gefe suna kuka suna jiran a kai shi abin ne a dawo a raba gado sun gama da kai ni wannan da ido na ne na gani kar a wanke shi a falansa za a bata carpet din baka da ma mutuncin za a wanke ka a falanka mai dan dama dama ne in yana da babban ban daki wannan katon ban dakin da kai shi kamar dakin kwana sai a je a baza ka akan wannan tile din sai ta watsa ma ruwa wani ma wallahi kyama yake yi ya sa hannunsa a jikin mamaci wannan wanke mamacin da ke gani akwai sirri a cikin sa ne akwai abubuwa da wasu abun ba su faduwa Allah nake ga ya maka wani wallahi malam idan ka mutu bi zai iya sa hannun sa ya wanke ka ba yana kyama har rufe baki har rufe fuska ake ina irin nan abun rufe fuskar nan sai mutun ya sa rufe mutun yana ta tara miyau a bakin sa bini bini tsut ya zubar saboda kazantar da take jikinka musamman tsautsayi idan ya sa mamacin ya mutu da kashi a jikinsa a karmakumullah ko mai yawan gudawa ne to wannan fa ba kowa yake iya wanke shi sai ka alhaji dan watsa ruwa a can shi a watsa eh zan watsa ma ta nan kai ma watsa a rasa wanda zai sa ni a gaba na an yi wannan a gaba na an yi wannan wani da ya gane ransa ya bace ce ha ba jama'a wannan wulakancin ba ni guri ka gani ya dauki hannunsa ya nade kawai ya sa zubaruwa ya wanke masa ba hayarsa tana fita bawan Allah yana kwance yana jira hisabi amma da an kai tanadi kafin ka mutu kace in ka mutu a wanke ka auri kaza da alkafaninka ai maka kaza da sauransu tunda kana da hali makabartar da kake tsammanin za a binne kaje ka gyara musu ita makarantar boko fa da kai fa kana zuwa kai renovating din ta ka gyara ta saboda a ciki kai primary yanzu makabartar da aka binne babanka da kakanka kuma kake tsammanin nan za a binne ka da iyayenka da yayanka ba za ka je ka gyara ta ba a garin nan akwai makabartun da jakuna ake daurewa a ciki jakuna kuma in ba haka bane wani zai musanta jaki ake daurewa yayi kuka yayi ihu ya tattaka kabari yayi kashi a garin nan akwai makabartun da in dare yayi kashi yake shiga ake yi kashi a karmakumullah mutanen unguwa kawai sai mutum ya kewaya je samu gindin kabari ya tsuga uban kashi ya tsallaka ya gaba a garin nan akwai makabartun da mutanen unguwa sun maida su hanya a tattaka a wuce kawai yan a caba yan waya duk ai ta wucewa kai wallahi ina gaya muku a nan an samu makabartun da ana ta kai kuka akwai wanda suke zuwa suna barna da yan mata a makabartun ko babu ku faɗa dai in ji dan aji akwai ko babu makabarta a ce wani yana da tsaurin idan da zai je ya dauki yarinya ya je ya yi lalata da ita makabarta da daddare ta shimfiɗe zaninta ya yi barna da ita su tashi saboda tsabar gatsali wa Allah da rashin tsoron Allah wannan shine zai gaskata muku buƙatar lalle gwamnati ta intervene a cikin harkar makabartu kuma lalle ne a yi wa makabartu katangu a kewaye su a sa gate da mai gadi a rinka rufewa bayan wancan maganar satan gangan jikin dan adam da ake yi na'am 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 la ilaha illallah kaji ko
abin da yasa aka gane barna suke yarinyar da fito ne ta biyarta
na'am
ta fito cikin gari haka ba cikin unguwa tana
fita na'am
ma'ana dai tana neman waye ya je agaza yadda in ya sa mutane suka bar da yake bayan magariba ne kafin isa mutane suka farga sai suka ji yarinya haka sai ta nuna take nuna
cikin makabarantar
akwai abin da yake faruwa sai aka kukurin sai aka tarar maman ta ci a gaban Allah
yanzu kaga alhamdulillah ko kaga dadin wazi maganar da nake faɗa cewa a garin nan ina yin bayani inda na sani inda kuma aka bar labari kai ma da kake ji na a nesa watakila a garin ku ana yi cewa ana yin lalata da mata a kabari saboda tsabar rashin tsoron Allah yanzu ga shaida nan yana bada labari yana cewa shi a angonsu an yi wannan an samu mace mai ma ya wani ya kewaye da ita yayi barna da ita yarta ta fito tana kuka kuma aka bi kadu aka je aka tarar da ga wani yana barna da ita a tsakanin kabari da kabari an kwantar da ita ana lalata akar makallawa yanzu wannan al'ummar da take wannan abun kana jin wani mamaki in Allah ya dora mata duk abin da ya dora mata ku yi hakuri dama ce ta samu dukkan mu wakilai ne na Allah kuma muna da alaka da waɗannan makabartu na kusa ko ta nisa kuskure ne abinda muke yi dangane da wulakanta makabartu kun san cewa a garin nan akwai makabartun da an mai da su bola kun san da wannan bola shek ana binne mutane ana binne shara duk mutanen unguwa in sun tashi abunan din su can suke zuwa su zubar da shara kaje ka zagaya ka gani kun san wallahi akwai inda nan ake zubar da mushe duk matacciyar kaza a makabarta za a jefar duk matacciyar doki can ake kai shi matacciyar kare can ake kai shi a makabarta dole ku yadda da ni cewa ba haushe baya mutunta makomarsa inda mun dauki makabartar mu tana da muhimmanci wallahi da mun makawa akwai wanda zai yadda a zubar masa da mushi a kofar gidansa akwai wanda zai yadda yaje a zo ana masa zina a tarakarsa ko a falansa ko makocin ka ya debo shara ya zuba ma a kofar gidanka miliyan nawa ka kashe a garejin motarka inda kawai zaka ajiye motarka miliyan nawa ka kashe ban ɗakin ka gidan kashi akramakumullah miliyan nawa ka kashe amma makabartarka ba Allah ya sa sakon ya isa so anan ƴan uwana shari'ar musulunci ta ce kada a shiga makabarta da takalmi ne dan a tsare mutuncin mamatan tsare mutuncin mamata kuma yana nan da yawa ba wai sai matsalar shiga da takalmi ba kamar yadda yanzu muka buga misalai akwai mashaya ma duk ƴan wiwi din unguwar ku a makabartar unguwar ku suke zuwa ko ba ka bane a can suke zuwa sha saboda ba wata hukuma da za ta kama su dan sanda ba a bashi doka cewa in ya ga mutane suna abu kaza a makabarta ya musu kaza ba dan baya cikin tsarin su amma fa anan za abin ne dan sandan in ya mutu kuma abu mamaki a garin nan ba wata makabarta da aka ware ta aka ce wannan ta manyan gari ne idan wane ya mutu can za a kai shi in mai kuɗi ne in mai wane ne ko ina duk yanda ta kama kawai za a kai ka a garin nan akwai makabartun da sun fi shekara 100 ana binne mutane a ciki amma ba su samu gata ba ba su samu gata ba wani ma in ya gama galala sai ya je kawo roka guda ta itace ya sa a zube masa itace a cikin makabartar anan zai rinka faskare yana sai da itace bari dai in bar misalan nan karin tsallaka in shiga wani wurin da yake bai kamata na shiga ba ko in taba wani to Albani ya ce waɗannan maganganu da ake faɗa sabanin wannan ba daidai ba ne wa huwa kan nahyi anil julusi alal qabril ati fi mas'alati 128 yace an hana a shiga makabarta da takalmi ne dan tsare mutuncin makabartar daidai yake da hana wanda shari'a ta yi kada a zauna akan kabari ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya al'umma anna muhammadu ku ji da kyau da babban baki da wasali waɗanda duk suke zuwa makabarta haramun ne zama akan kabari in an je binne mamaci ko an je ziyara kada wani ya je ziyara zai gaida baban shi ko zai addu'a baban shi ko malamin sa ya je ya zauna a kabarin makocin sa kai ka zauna akan wannan kana yin addu'a wannan ba daidai bane sai dai ka tsuguna a gefe kuma da mun an koya mana in addu'a zamu yi miƙewa zamu yi mu kalli alƙibla ko to kaga mutun zama ma bai taso ba sai dai mai ciwon kafa ne kar a zauna akan kabari zamu zo mu karanta hukuncin zama akan kabari an ce da ka zauna akan kabari wanda ka zauna akan gaushin wuta ya kaga zama akan gaushin wuta kana zama zaka tashi saboda akwai zafi to gwanda ka zauna akan gaushin wuta shi yafi akan ka zauna akan kabari amma gobe in Allah ya so da in dai an yi mutuwa a unguwar ku ka je ka gani wani zama ma zai yana WhatsApp akan kabar abin da ya dame shi wa alayhi fala farqa bainan na'alaini as-sabtiyataini wa ghayrihima minan ni'al allati alayha sha'run Albani yace dan haka babu wani bambanci da takalmin da aka yi shi a garin Sabt da wanda ba shi ba da masu gashi da marasa gashi a jikin su idil kullu fi masabatin wahida fil mashi fiha bainal quburi dukkan su matsayin su guda daya akan hukuncin tafiya a tsakanin kaburuka da takalmi wa munafatu halil ihtiramiha kuma wannan yana nuna duk wanda yake tafiya a cikin makabarta da takalmi baya girmama mamatan ko kwanciyar bacci yake yanzu a kofar gida kawai sai wani yazo yana ta tsallaka ku zai wuce kawai sai kaga ya tsallaka ka da takalmi ya zaka ina jin sai ka kai mai duka ba saboda aibu ne mu a wajen mu wa gar sharha zalika ibn al-qayyim a cikin tahzibus sunan ibn al-qayyim yayi wannan sharhi kuma ya nakalto daga imamu ahmad cewa hadisu bashir isnaduhu jayyid hadisin bashir dinnan da muka karanta bashir ibn al-khasasiya isnadin sa mai kyau ne yace azhabu ilayhi ina tafiya akan sa zan yi aiki da shi sai dai wata illa guda to ya kuma tabbata bai fadi illar ba anan ya tabbata cewa imamu ahmad din yana aiki da wannan hadisin Abu Dawuda ya faɗa a cikin masail din sa Allah ya masa rahama yace naga Imam Ahmad idza tabi aljanazata in yabi janaiza Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnati wal Jamaa ko idan yabi janaiza fa qaruba min al maqabir in yazo kusa da makabarta khala'ana alaihi sai zari takalman sai cire dan aiki da wannan hadisin wasu kuma mutane abin da suke in ka je makabarta ka cire takalmin sai a ce akramkallah ka rike ma sai karba ya rike maka shi kuma nasu takalmin yana kafarsa to Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa ya ku Ahlus Sunnah gashi an ruwaito in ya je makabarta yana cire takalmin sa amma na gaya maka idan akwai wata kila tsananin zafin rana kana da uzuri ko akwai kaya kana da uzuri ko akwai chabi ko wani abu haka ko mutum yana da wani ciwo duka wannan bayani nawa ina yin sa ne ga in babu wani uzuri a cire takalmi a rike shi a hannu shi yafi tawadu'u shi yafi kankan da kai shi yafi girmama mamantan haka yazo a cikin ilal yace albani yace Allah ya masa rahama ma kana atba'ahu lisunnah waye kai shi bin sunna Allah ya ji kansa mallan yace wala yuaridu ma zakarna hadith ibn abbas fi wad'in nabi sallallahu alaihi wasallama shiqqai jaridatin nakhli ala alqabrayn wa qawlihi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa muttafaqun alayhi wa qad kharrajahu fi sahih abi dauda fa innahu qasun bihi sallallahu alaihi wasallam bidalili annahu lam yajri al'amalu bihi inda salafi wa li umurin ukhra ياتي بيانها قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن تعليقا على هذا الحديث انه من التبرك باثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكانه جعل مده بقاء النداوه فيهما حدا لما وقعت به المساله من تخفيف الاذاب عنهما وليس ذلك من اجل ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعطوه من ذلك وجه طيب ينزع الباني يا شيخ شيخ ما تمطلق مسابوا يتواد يا كما تمفافتا ينزع مطلق دي تاكلمي تافتوكو مغنر تفيا دي تاكلمي أتكي مغبرتا نفرقو دي malamai sun faɗa duka akwai takalmi na asabtiyya wanda annabi ya tsawatar karasa yayi wanda yayi magana mai irin wannan takalmi ne ibnu hazm ya dan makale yace sai irin wannan kun jira dan da hafiz ibnu hajar ya masa da su albani sauran malamai to me illar da tasa aka hana wasu sun ce wai sai in takalmin da zai sa ra'ayin su imamu tahawi wasu kuma suna ganin cewa ai wannan dan girmama mamaci ne to lalle kam abin da yafi inganci dan girmama mutane daidai yake da hana zama akan kabari to in dai dan girmama mutane to ya kamata ku rinka cire takalman ku in za ku shiga makabarta kuma mun tafi akan cewa makabartar musulmi haka hadisin yazo to yanzu matsala ta biyu anan shine matsalan nan ta dasa wani abu akan kabari dasa wato zarba ta dabino ko wani itace ko danye ko bushashi akan kabari in kun lura idan an mutu galiban an yi mutuwa za ga wani yayi maza maza ya tsin ko ganye ko wani itace ya dasa ko to ita ce za mu fafata akan ta me hukuncin sa sunna ne bid'a ne ya halatta bai halatta ba waye ce ayi ko ko yaya na'am 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 wannan bawan Allah yace maganar girmama mamata a cire takalmi din nan yace yayi daidai da ijtihadin da wasu mutane suke in sun zo wucewa in sun ga manyan mutane su cire takalmin su wannan al'ada ce a iya sani na wacce take ban san wani abu da ya saba mata na shari'a ba ko ban san abin da saba na shari'a ba al'adar mu ce kamar misalin ka zo zaka wuce ka tarar da manyan mutane sai ka cire takalmin ka wannan yaron yana da wayo wani abu ya dade kara mana ana yi ko mata in sun zo za su wuce wuri da mutane mata suna da tarbiyya galibin su nada to ni dai ba ruwa na kun ji ina magana ana mun farmaki ana cewa wai nada kenan nan yanzu ba su kenan to a da dai a sani na yanzu nan ba muna zaune muna karatu ba idan matan da ne mallan in za su wuce ta gaban masallacin nan wallahi daga can za ta cire takalmin ta kaga wannan mafi sauki buhuta dan me yasa suke wannan girmamawa ko to wannan cire takalmin ma albani abin da ya tabbatar yace na wannan makabarta din shi ma dan me dan girmamawa to idan har a waje muna yi tunda kuma an ce a girmama mace ma ya kamata a cikin kabarta ma mai so ai ya sani na ba laifi bane idan mutun ya zo wajen manyan mutane masu daraja ya cire takalmin sa dan ya mutunta su ya girmama su wannan ba laifi bane ko ko yanzu ma a wurare da yawa ba a zuwa da takalmi ai in ba wanda ya isa ba kaman fada na sarakuna ana cire takalmi wata rana mun je wata fada na wani babban sarki haka to ya girmama mu ya taho ya tare mu kafin mu je ya zo ya taho da takalmin sa ya tattaka tunda gidansa ne shi daman abin nan to mun sun kuya zamu cire takalmin mu sai ce a ku cire sai wani dan garin sai yake dan taba ni yana nuna ce a ku cire ni da man zan cire takalmin na sai wani ba fadi a gefe kawai ka san fadawa su ma suna da sha'ani irin nasu mun zo fa har sarkin ya shiga sai yana kar ku cire wato yana ce ku waɗanne mutane ne mutanen wani irin gari ne ku zo za ku gaida sarki dan sarki ya ce kar ku cire takalmin ku za ku shigo kar ku cire nace har nake gaya wani ke ce kaga wallahi yana cewa kar mu cire sai ya ce mallam bakar magana ce yake gaya mana so dan wani ba laifi ihtiram ne girmamawa ne so yanzu ku bi mu bashi in Allah ya sa muna da numfashi da rai da lafiya sati mai zuwa in mun zo zamu tattauna ne akan hukuncin dasa wani abu akan me akan makabarta shin ya halatta ko bai halatta ba wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yake cewa ga ya ji labarin satin da ya wuce ana magana akan taimakon wani yaro za a biya masa kudin makaranta sai ya ce ga taimakonsa 2000 ya kawo so ga shi zan miƙa shi su ga waɗanda hakkin abin yake hannunsu kuma na da tunatar da yan uwa har yanzu kudin nan na yaron nan ba su gama kammala ba su kofa buɗe take a taimaka masa dan a yaye masa wannan damuwa da yake ciki Allah yaye mana halin da mu ma muke ciki wannan yana cewa wai mallan da gaske ne duk mutumin da ya sami yau a hannunsa ya shafa alkur'ani ya bude wai ya rada Allah ya kara mallan lafiya ba da gaske bane ba haka ba haka ake fada cewa wai duk wanda zai bude don ya karatu Qur'ani sai ya sa miyau din haka ya dan dandana ya bude Qur'ani da shi to wai ya zama kafiri duk da muna yara duk haka akai ta loda mu akai ga mana su malaman da abinda suke fadan wannan da wanda suke fada suna fada ne dan girmama Al-Qur'ani cewa Qur'ani ya fi karfin a sa masa miyau a bude shi kuma gaskiya ne ba wai ba za a ce ga da ba amma bai kamata ba bai kamata ba ina ji yanzu ko kudi ma za ku ga ana irgawa ai ana samun wani abu dan jika dan soso a rinkai to bai kamata mutum ya rinka sa miyau yana bude Qur'ani da shi ba gaskiya tunda miyau kazanta ne amma maganar yarin da bai ba sai dai in yayi ne da niyyar ya wulakanta Al-Qur'ani wanda yayi da niyyar ya wulakanta Al-Qur'ani to tabbas wannan kan ko shakka babu ya ridda saboda wulakanta Al-Qur'ani ridda ne wannan yace da Allah malam ina muka fatan alheri fatan kana cikin koshin lafiya da Allah malam me hukuncin ruwa ne a addinin musulunci kuma da Allah malam kai kira ga masu hali su ringa taimakon na ƙasa da su Allah mai da malam gida lafiya to ruwa dai haramun ne bai halatta ba kuma Allah ya tsoratar akan ruwa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara ga kunan ku waɗannan ana kiran ku ku zo ku taimaka saboda Allah amma a cikin ku akwai masu ruwa yace duk wanda ya ruwa to ya ruwa wa kansa ne Allah dai ma wadaci ne ku ne talakawa wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin duk waɗannan ayoyi ne da suke magana akan muhimmancin ciyarwa da taimakawa amma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin annabi alayhi salatu wassalam ya ce iyyakum wash-shuh ku ne sanci ruwa saboda da ruwa aka halakar da wasu al'ummomi da suka gabace ku akwai al'ummar da aka halakar da ita saboda ruwa kawai to kaga in dai an halakar da al'umma saboda ruwa to bai kamata ka zama ruwa ba me ruwa kullun ka rinka jin kyashin ka dauki wani abu da Allah ya hore ma ka bawo wani wanda bai da shi shine ruwa ina fatan kuna fahimta to dan adam kullun ana so ya zamanto mai bayarwa in ya samu ya bayar idan ka bayar to Allah zai mai maka kamar yadda aya ta faɗa malam me ingancin hadisin da yace a karanta ma mata suratu yasin mun karanta cewa hadisin bai inganta ba ba ce a karanta wa mamata suratu yasin ba kuma mun sha faɗa muna maimaita kowannen mu mamaci ne a cikin mu ko to ka dage ka ta karanta suratu yasin din da qur'anin gaba ɗaya tun yanzu kafin a ce in ka mutu ka je a karanta maka ka dage kar wani ya dauka cewa bayan ya mutu wai danginsa za su je su ta karanta masa qur'ani kuma zai masa tasiri a nan duniya kai baka damu da qur'anin baka himmatu da shi ba sai bayan ka mutu a je a ta sauke maka anan kuma nake roƙon addu'a ta musamman ga wani bawan Allah dan uwa da ma'abucin wannan masallaci ne shekarar sa 20 bai da lafiya amma duk da haka yana ta zuwa ya karantar da matan aure anan islamiyar wannan masallaci ranar alamis da ta wuce Allah masa rasuwa so dan uwan mu ne a jikin mu yake kuma ma'abucin wannan masallaci ne mu yi masa addu'a Allah ya ji kansa da rahama wannan shekaru da yana jinya Allah ya sa ka fara zunubin sa ne gaba daya sannan kuma hidimar da yayi wa addini ya Allah ka karba masa Allah ka karba masa Allah ka karba masa Allah ka ba iyayensa da ƴan uwansa da iyalinsa hakuri akwai ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci shi ma Allah ya yi wa iyalinsa rasuwa Allah ya yi wa iyalinsa rasuwa to ita ma muna mata addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya yafe mata isa iyar aljanna ce mu kuma da muka yi addu'ar Allah ba mu kyakkyawan cikawa wannan ce akramakallahu da fatan alheri gare ka da sauran masu halartar wannan karatu menene hukuncin mutumin da yake warewa da shi da matarsa kadai sai je ya rinka siyo musu fimafimai na batsa suna kallo su kadai don ya tayar musu da sha'awa to kaga ana yi ne kenan shi a tunanin sa tunda daga shi sai matarsa ne to kenan kaman ya halatta ko to wannan haramun ne kallon tsaraici haramun ne kallon mata ko maza da suke yi abin da zai tada sha'awar mutum haram ne bai dace ba kuma wannan rashin mutunci ne kuma kai din ka nuna matarka baka da tarbiya kuma kar kai mamaki kada kai mamaki idan danka ko diyarka tayi haka wata ran kuma kar kai mamaki idan ita matar ta ka ta yaudare ka wata ran ta je tayi wani abu na lalata saboda abin da take gani kuma ƴaƴanku a haka za su tashi ana jin kunyar Allah ko da ka shiga daki ka rufe kana wani abu na barna Allah yana kallon ka kuma fallahu ahqqu an yustahya Allah shi ya fi cancanta a jikin yasa rashin mutunci ne rashin sani ya kamata ne rashin dacewa ne mutum ya iya cire kudin sa a aljihun sa ya sayo wannan fimafimai na batsa yazo ya kunna wa iyalin sa so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu gyara kuma ku sani duk abin da idan ku ya gani fa wallahi sai kun ba da jawabi akan shi wallahi shine tashin hankalin muna sakin ciki ne da yawa akan harkar duniyar nan muna mantawa da hisabi akwai hisabin hannu duk abin da ya taba akwai hisabi na kunne duk abin da ya saurara akwai hisabi na baka duk abin da ya fada akwai hisabi na hanci duk abin da isan sana akwai hisabi na ido duk abin da ya gani wallahi sai an tambaye ka waye ce ka gani wallahi sai zaka ce Allah kuma yanzu kai baka jin tsoron tsautsayi ya same ka irin wannan tafaru mutuwa ya zo ya riske ka kun gama kallon kun yi abin da kuka yi ka mutu a wannan daren istighfari nawa kake yi har da zai yafe ma wannan zunubin ko me zaka karu da shi da me kafi wanda baya yi da me kafi shi idan yake da mutanen nan da ba su da tsari mutum ya kare rayuwarsa yana zuwa yana saye-sayen magunguna na gargajiya yana amfani da su maganin kaza maganin kaza mutum ya maida matarsa ya maida ita kamar dabba ya samu ya maida iyalinsa kamar me zan ce ne wai alfahari ake mutum ya je ya siyo wani maganin da zai fitar da shi daga hayyacinsa ya kara masa karfin sha'awa ya kara masa karfi na maza ya je ya ta azabtar da matarsa wai wannan wai shine namiji wai ce mutum me yasa bai zai tsaya akan dabi'ar sa ba idan baka da lafiya ne ka je ka nemi magani akwai muqawimat akwai abinciccika da ake ci suke karawa namiji lafiya da karfin sa na kasancewa namiji amma mutum ya je ya sayi wani magani wanda ya wuce hankali ita wannan matar mace ce mutum ne fa dan adam ne wai sai a ce ka ai wane ba dama ne ai wane matan sa tsoron sa suke yi to sai me in suka ji tsoron ka sai me kuma wannan ba shine zai baka haihuwa ba kuma ba shine zai mai da kai wani abu ai tsoron ka da karfin ka a gida kudin ka shirme kana fama da uban talauci baka da kokobo sai shaye-shayen itatuwa da wani daci dan darazo ko dan bidda ko dan wacece duk ka cika dakin ka da abin nan ina faɗin wannan ne ta babin lura da haƙƙin dan adam baka da hujja baka da dalilin da zaka zo saboda gadara Allah ya halatta maka kai aure kai alakar aure da matarka ka je ka kwana kana mata azaba wasu matan ihu suke wasu matan suna kuka wallahi akwai mutumin da na sani mata ba sa iya zama a gidansa kuma wannan abubuwan yake shaye-shaye kawai wai yayi suna har girmama shi ake har wani yabansa ake in ya zo wuri amma duk matar da ya aure ta to sai ta fita saboda tsabar shan itatuwa mutum yayi abin da yake hankali yana dauka ka sai akan salikar ka ga dabi'ar ka malamai suna faɗa wata rana ina karanta cikin maganganun Ibn al-Qayyim yace yawan kusantan mace ga ɗa namiji yana da illa idan namiji ya fiye yawan jima'in mace yana kashe garkuwar jikinsa kuma ku tambayi likitoci za su gaya muku ba hanawa ne ba amma ya kamata mu faɗa kanmu gaskiya Ibn al-Qayyim ne ya faɗa yace kuma da ƙarshen rayuwar mutum yana sababa masa makanta da rashin gani ko a rage ma ƙarfin idanka ga ka dai kana raye amma sai kaga baka gani durum 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 saboda ka ƙarar da ƙarfin naka a can baya sannan kuma ba abin da yake janye wa mutum kuwa jasadiyya ƙarfin jikin nasa idan yayi shekaru ya fara manyanta ƙarfin sai tafi ya zama bai da fawa irin yawaice jima'i da saboda ai ƙarfin ka ne yanzu kake bayarwa kana ganin kai mai ƙarfi ne ko kai ka gama akwai lokacin da yayi ne zaka gama idan ka zo shekaru Allah baka shekaru zaka gaji kana ganin wannan matar ita za ta rinka daukan ka kamar dan malele a faranti tana tura ka ta canta saka sai ba zaka yi komai ba saboda ƙarfin ka ya kare ba ni na faɗa ba malaman addini ne suka faɗa likitoci to me ake da bukata aka ce abinda ake so ga dan adam ba bukatar sai ya sha wani magani ka tsaya kai a bisa sha'awarka lokacin da kake da sha'awa kake so kai shi yasa aka hana su ma mata su rinka tayarwa da namiji sha'awarsa ma'ana su taima abinda dole sai an tayar ma sha'awa dole sai kai alakar kawai a bar mutum a bisa salikar sa yadda yake in yaji yana sha'awa yayi kudin kuma mai zaman lafiya haka yake lokacin da yaga yana da ra'ayi yaji sha'awar abin yana so sai yayi halal ne lokacin da ba shi kenan a rubu da shi amma ka je ka lika wa kanka masifa kullun gidanka matar ka tana biye da kai ko ya kuri fa abin nan ka zo ka abin nan ka dora kanka wani kamar wani nasi ne ba inda Allah ya ce kullun sai ka zo ka yi alakar auren nan in kana sha'awa bismillah kai in baka da shi shikenan ko sati ɗaya ne ko sati biyu ko wata in kana da ra'ayi kai in baka da ra'ayi kar kai in ya zo maka kai kamar cin abinci ne mai zaman lafiya a rayuwarsa wanda in ya ji bukatar cin abinci ya ci idan baka da bukatar cin abinci komin kyan abincin da aka kawo kanka ci amma wannan karatun ku tambayi likitoci su za su gaya muku shi yasa ake son ka'idar cin abinci ka riga ka ci abinci ko da an kawo wani abu in dai baka da bukatar sa in dai ba yunwa bace ba to ba bukatar ka ci saboda yawan cin abinci ka ci kaza ka ci lokaci kaza ka ci lokaci kaza yana taimakawa wajen wato accumulating na cututtuka a gangan jikin dan adam amma mutanen mu su gane wannan ba mutum har waya yake buga da Allah akwai wani an samu wani sabo ne kaji sai ka ce dawaki ya tara a gidansa da Allah a gyara so da ƙauyancin da mutane suke su je su rinka sa irin wannan fema-feman wai suna kallon abin da turawa suke wai mutum saboda tsabar rashin kunya bai jin kunya Allah bai jin kunyar iyalinsa ya zo kunna katin talabishin ana tsiraici bulufin fa yana kallo wai irin wannan abin da ake turawa shi ma ka zai da iyalin shi saboda Allah ya baku kudin sayan screen TV ko LG ko ELD ko LED ko wacece subhanallah Allah ya rahama halin mu wannan yace an zo ana karatun ruqiya kuma ana karanta suratul baqara ga hotuna ga waye ka'ida ne malaman ruqiya suna faɗa inda duk za a yi ruqiya a cire hoto ba a san leke-leken hotuna a gida dama wannan ba addini bane ba a san shi Allah ya gyara mana halin mu wannan yake cewa a kwanakin baya kayi bayani cewa idan za a yi addu'a an daga hannu ba sai an shafa a fuska ba amma ni na ji wani malami yana mana bayani ya ce in za ku roƙi Ubangiji ku roƙe shi da tafukan hannunku kuma idan kuka gama kada ku sauke hannunku ba sai ku face su kun shafa fuskokinku da tafin hannun domin cewa Ubangiji menene baya sawa baya juyar da addu'a da aka yi a wannan akwai na'am Ubangiji yana sa albarka a tafin hannu da waye da sauransu akwai hadisi yana nan mai muktar al-hadisi ya kawo shi idan za ku roƙi Allah ku daga hannunku da tafin hannunku sannan kuma kar ku sauke sai kun shafa a fuskarku Allah yana jin kunyar ya juyar da tafin hannun mutumin da ya addu'a bai karba masa ba. Hadisin ba shi da kyau, hadisi ne da'if. Su ba mamaki watakila malamin naka ko shi baya tantance tsakanin hadisi da ya inganta da wanda bai inganta ba, yana da kokari komai yana hadawa ya kawo. Allah ya saka masa alkhairi. Hadisin dai bai inganta ba, akwai hadisin amma ba shi da kyau bai inganta ba, kuma hadisin yana da wata illar da kowace hanya ya biyo ba zai iya zamantowa hasan ba. So maganar in kai addu'a ka shafa fuskar ka bata taso ba, kana gama saukewa ki. Akwai waɗanda suke kewayewa ba, in sun gama sun yi abin da sai a kewaya haka, wani kuma anya sai haka. Bid'a ne, ba wani wanda ya ce. Wannan ya ce akaram kallahu takarda ta ƙarshe, ka yi nasiha wa 'yan uwa musamman matasa da suke yin aure, suna kafa wa matansu doka ga adadin 'ya'yan da za su aura, sannan kuma suna sa suna yin planning na dole idan mace ta riga ta za su haifa, ya'yan da za su haifa. So idan sun haifi wannan adadin sai su ce a rinka yin planning. Yace ni na san mutumin da ya saki mace saboda ta haihu ko ta dauki ciki. Yace jiyan nan sai da naje wajen wani dan uwa ne masa nasiha akan wannan matsala, akan kanwata ne ma cewa wai ya kayyade mata shi baya son haihuwa. Yace dole sai ta ji ta yi allura, shi ya'ya hudu kawai yake so, bayan hudu baya son wasu. Akwai masu irin wannan tunanin kuma kuskure ne, baka da dalilin da zaka kayyade wa mace wai wani haihuwar da za ta yi, sai dai in bata da lafiya ko tana da larura. Magana tsoron talauci, Qur'ani da mai ya magana wala taqtulu auladakum min imlaq, kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci dan kuna cikin talauci ko jin tsoron talauci. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, Allah ya ce mu muke azurta su da ku gaba daya. Da yawa daga cikin ku akwai wanda Allah yana ba su arzikin su ne ta dalilin ƴaƴan da suke da shi, wallahi shi kam tuntunin ya riga ya zama condemn, da ta shi ne Allah ko kobo bai zai ba shi ba, amma saboda yara kanana da matan da yake da su da jarirai da wanda yake daukan nauyin su, sai Allah yake buda masa a kasuwancin sa da kwangilar sa da mu'amalar sa. Amma da dan takaran kansa ne Allah bai zai masa wannan ba. So ashe ana samun arziki a gida ta dalilin ƴaƴan da ake haifa, wani arzikin sa yana hannun matar sa ne, da kafin ya aure ta bushashe ne bai da komai, amma da ya aure ashe ta dalilin kula da daukan nauyin iyalinsa, sai Allah ya bude masa hanyoyi na samu. Da yawa ba ganewa muke ba, mu sani ba, ina fata ana fahimta. So ƴaƴa dinnan da kuke gani na Allah ne, raban shi ne, kayan shi ne, shi ya raba ya bawa kowa, kuma shi yake ciyar da su, shi yake daukan nauyin su. Mu dinnan wakilai ne kawai akan ƴaƴanmu. Allah yana bamu abin da yake bamu ne saboda ya san akwai bayin sa a hannunmu dan mu ciyar masa da su, ba wai dan mu ne asali din ba. So duk uban da yake ganin cewa arzikin ƴaƴansa a hannunsa suke, a hannunsa yake, to wallahi yayi kuskure babba. Wani lokacin Allah yana baka arziki ne saboda wata tsohuwar ka mahaifiya da kake ciyar da ita kana daukan nauyinta. Wani lokacin Allah yana baka arziki ya taimake ka akan harkokin da kake yi saboda wani kanin babanka gajiyayye da kake taimaka masa. Wani lokacin Allah yana taimakon ka saboda wasu marayu da kake taimakawa a unguwarku ko kuma ƴan uwan matarka da kake daukan nauyin su. Sau da yawa wallahi mutum zai fita kafin ya tafi kasuwa zai yi sadakar naira 50 naira 100 ya ba musakai, ta dalilin wannan sadakar 50 100 din Allah sai ya sa ya cinikin naira miliyan 2 a kasuwa. Duka gaibu ne, ba sani ku kai ba. So kuskure ne mutum ya zo yana kashe yaya ko yana hana matarsa haihuwa wai saboda jin tsoron talauci, wannan kuma karancin tauhidi ne. So yana da kyau mu kula da wannan. Ana samun matsala yanzu mutum da yayi aure sai ya ce yarinya shi ba zai haihu ba, ya je ta dirka mata allura, wannan allura kuma tana lalata mahaifa, ta radaddake ta, ya zama ma sai an zo ana bukatar haihuwar kuma haihuwar ta gagara samuwa, a rasa inda za a dauke cikin. So maza ku daina cutar da matanku akan wannan. kuma yanzu kace wai kai yaya huduka kake so saboda kai bature ne to me yasa baka hada kayan ka tafi England ba ai gwanda ka je kai visa ka je ka nemi resident a can ko ka je ka zauna mu ko kana nan Najeriya tsautsayi je huka a Najeriya ma a arewa ai baka da wannan zancen kuma yanzu haka shi da yake wannan ba mamaki a gidansu shi na 13 ne da ana toshewa kai da baka zo ba ko baka bane ba na'am 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 la ilaha illallah kaji wani bawan Allah yayi irin wannan yahudancin dan yahudanci ne rayuwa ne da turawa kawai na iska yace shi ma ƴaƴa biyu yake so Allah ya bashi yara biyu mata suka je suka juye mahaifar gaba daya ka san ana juye mahaifa gaba daya a juya ta gaba daya upside down ta zama bata iya daukar ciki sai da yaran suka girma wataran suka je suka shiga swimming pool duk suka mutu to mahaifar kuma an riga an juya ta kuma yanzu an dawo an dada juyo da ita ana so a samu wasu kuma Allah ya hana ni kuma akwai wanda na sani an yi haka din an tsare an hana haihuwar alluran suka yi yawa aka je aka taba mahaifar ta lalace cikin aka zo aka dauke shi shine sababin mutuwar matar yana ma sa kansa yana sa wai su kansu likitocin masu fulani din suna fadan illolin amma matar da take kunika duk shekara sai ta haihu wannan ba laifi a spacing a dan daga haihuwar a maida shekara 3 shekara 4 tana huta wannan ba laifi amma mutum kawai ya toshe mahaifar matarsa yace an daina haihuwa a gidansa kana ta zuwa kasuwa kana tara kudi wa kake tara kudin ko kana zuwa kana aikin gwamnati a wa kake wa aikin ka gina tafkekin gida ka ce kai yaya biyu kake so ko yaya kaza da sauransu ka bari ka hayayyafa annabi ya ce ta naka huta na salo ku yi aure ku yi hayayyafa zan yi alfahari da yawan Qur'an tashi al-qiyama so wannan ba daidai bane kuskure ne kuma mu musulmi muna da abin da yake juyar da mu na addini ya ce mu yi ko kar mu yi a rinka tuntuban malamai ana neman shawaransu akan duk abin da za a yi kungiyar hadakar malamai ta Kano gabaki daya coalition of ulama dukkan malamai na Kano banda yan Shi'a muna da inda ake haduwa ana yin meeting council of ulama an hadu an yi wannan taimako na gudun hijira an kai taimako Maiduguri wancan satin shi yasa ba mu yi karatu ba ana an ce an tafafata a kusan sati guda ba zan ba ku labarin me ya faru bane ba amma dai godiya ce aka ce ayi wa dukkan yan uwa musulmi gaba daya duk wanda ya bada kwabansa ko taransa ko rigarsa ko hularsa insha Allahu malam gaba daya kayan da muka ɗebe su muka kai su Maiduguri sama da trailer 16 ko wani a makamancin wannan da kuɗi miliyoyin kuɗi da magani ban san iya adadinsa ba da trailer na shinkafa dukka wallahi sai da muka tabbatar an mika su hannu da hannu ga waɗannan bayan Allah da kanmu muka yi ta yi da kanmu muka saka ƙananan kaya muka sa fesin kaf muka saka riga ta alama muka je muka sa su a layi muka bi su ɗaki-ɗaki muka ba su kati muka raba musu shinkafa da riguna da taliya da abinci da wanda suke bukatar kudi a kai su asibiti duk an yi musu ga malam Ikrima nan shaida ne da shi muka ji yauwa don amana abinda yasa akwai wasu baragurbin da suke ta magana ka san ana aikin alheri sai an samu wasu marasa manufa ƴaƴan kaji ƴan cake-cake sai sun yi magana da shi sa muka dauki alkawari sai da muka kai kuna can suna akaramakalla muka ce ku aje akaramakalla muka je muka yi da kanmu sai da aka je ko ina muka ba su musa su alai yini muke wallahi sai mu yi awa 7 a tsaye muna fita karfe 8:30 da rabi ko ba ma dawowa sai magariba zuwa isha'i a tsaye in kaga mun zauna a tahiyatu lillahi azakiyatu lillahi muke so wannan amana da kuka bayar an je an kai an raba musu sai da aka share store din nan tas an mika musu kuma iya murna gwamnan Maiduguri ya zo shehun Barna ya zo dukkan shehunan dariƙa da Maiduguri duk sun zo ko ina mun je gidan Abul Fatahi ne duk sai da muka je muka can muka fara a can ma muka yi cancel a can muka hadu ko ba ka bane malai kai a gidan Sheikh Abdul Fatih a Maiduguri ko ba ka bane Sheikh Salih Sheikh Ibrahim Salih duk an jiji can muka je muka hadu gabaki daya duk malaman su Dr. Sani Dr. Bashir Malam Abdul Wahab bin Usman ne su wakilan su shehi shehi ne da waiwa duk gabaki daya duk an je duk muka da su manyan malaman gabaɗe muka aka je gwamna ya zo ya gabatar ya commissioning aka je duk muka bi su muka kakkai musu so an ce ai muku godiya sosai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan aikin tunda aka yi tarihin Najeriya ana fada ba a taba wata jiha ta kai wani taimako mai ƙarfi irin wannan kai ba ma jiha ba wata ƙasa ma bata taba kawo wani taimako na gudun hijira sama da abinda muka kai ba wannan ya dada kulla alaka tsakanin Kano da Maiduguri kuma wannan ta sa jihohi da dama sun yunkura su ma za su kai taimakon su daga cikin su akwai jihar Gombe suna nan suna ta yi hadda likitoci aka tafi da su duka an ba da taimako malam na fatar hankali sosai sun karba abinci sosai so amma alhamdulillah duk da haka ba mun daina bane ba idan kun ga mun daina kai musu taimako to an tattara an mai da su garurrukan su so muna nan har yanzu musamman abin da muke bukata kayan sanyi rigunan sanyi kwarai kuwa ka san Maiduguri akwai sanyi kuma a daji suke rigunan sanyi na yara da na manya da barguna mun sai katan katan dila dila ta bargo ina gani yanzu a ido na irin matan da muka bawa tsohuwa ba ta gani makauniya ka bata bargo sai ta kusa sujjada duk su muka yi ta bawa sai mun samu tsoho tukum wanda shi kansa rawar dari yake ko mun zafi to suka bashi bargo so an ce ai muku godiya Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan hadin kai da aka samar a Kano gabaki daya Allah ya sa albarka sarkin Kano ma ya bada wato gudunmuwarsa ta turo wakilai ya turo wakilai da su muka je aka yi dukkan su shi ma muna masa godiya muna kuma jiran tasa gudunmuwar dan mai karfi ne yana da karfi to muna jiran tasa gudunmuwar da zai kawo kuma mun tabbatar zai bayar insha Allah ta baraka wa ta'ala yanzu abinda za mu yi nan gaba duk gwamnonin nan na arewa za mu yi tabi tunda dai musulmi ne kowa ya zo ya bada taimakon sa kawo abinci aje a kai musu Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi su kuma malaman da suka zo suka yi wannan abun Allah ya ba su lada Allah kuma ya kara mana zumunci ya ba mu lafiya da zaman lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wani ya bada taimakon mai dan makaranta assalamu alaikum